kan shi ba wato ko dai sharri ne wanda shi kadai zai takaita a kansa ko kuma sharri ne wanda bayan shi ya ji jiki kuma wani ma zai ji jiki a dalilin sa kaga duk addu'a ta kunshi wadannan a'udhu bika min sharri nafsi kaga sharri ne da ya taho daga kansa shi ba wani ne ya sabbaba masa ba shi ya ji wa kansa wa min sharri shaytan ko kuma sharrin shaytan kaga wannan wani ne wanda ba jinsin sa daya ba shi ne shaytan mutum an yi shi daga dubu shaytan kuma an yi shi daga wuta haka ba jinsin su guda ba sana an aktarifa ala nafsi su'an nan sharri ne amma shi kadai zai takaita a kansa amma wa najurahu ila muslim nan kuma sharri ne wanda zai taba wani to duka wani dangin sharri a nan ya nemi tsari daga gare shi sharrin da shi ne sanadiyya ko kuma a'a wani ne zai masa sanadiyya sharrin da zai tsaya a kansa ko kuma zai taba wani ya nemi Allah ta'ala ya tsare shi daga wannan to wannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya masa cewa da farko dai tambayar kamar da yake cikin sunan Abi Dawud ya tambaya a gaya masa abinda zai faɗa safe da yamma aka gaya masa wannan kaga ya nuna kenan ana faɗarsa safe da yamma a cikin wata ruwa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce qul ha idza asbahta ka faɗi wannan lokacin da safiya ta yi wa idza amsayta da lokacin da yamma ta yi wa idza akhasta matja'aka lokacin da kaje kwanciya to ko lokacin da kaje kwanciya sai kai kaga shi ke za a yi da safe da yamma kuma lokacin da aka zo kwantawa ma ana iya yi to sai na sha biyu shi kuma yana cewa bismillahi alladhi la yadurru ma'a ismihi shay'un fil ardi wala fis sama'i wa huwa as-sami'ul 'alim بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم ثلاث مرات سوق وانا حديث عثمان ابن عفان حديث عثمان ابن عفان وانا رويته شيء daga عثمان شيء كانس ابان ابن عثمان ابن عفان شيء رويته حديث daga مافنس عثمان ابن عفان حديث yana cewa ma'aiki salam salam ya cewa ma min abdin ya kulu fi sabahi kulle yaumi wa masa'i kulle lailatin bismillahi alladhi la yadurru ma'a ismihi shay'un fil ardi wala fis sama' illa lam yadurruhu shay wato ma'aiki salam salam wato Usman ibn Affan yace ya jama'a ki sallallahu alaihi wa sallam yana cewa ma min abdin yaqulu fi sabahi kulli layl kulli yawmin babu wani bawa ko babu wani mutum ma min abdin aw ma min insanin aw ma min muslim illa wa'i daban-daban ba wani bawa ko wani mutum ko wani musulmi da zai ce a kullun safiya ko wace safiya ko kuma kowane dare ko wace yamma ko da yamma ya ce bismillahi da sunan Allah alladhi la yadurru ma'a ismihi shay'un fil ardi wala fis sama' wanda tare da sunansa babu wani abu a ƙasa ko a sama da zai cutar wanda babu wani abu a sama ko a ƙasa da zai iya cutarwa tare da sunan Allah huwa sami'ul 'alim kuma shi mai ji masani abinda mai ji ne ko masani ya faɗa haka sau uku annabi sallallahu alaihi wasallam ce babu wani abu da zai cutar da shi illa lam yadurruhu shay'un ba ce babu wani abu da zai cutar da shi a wata riwaya ta Abu Dawud riwaya Abu Dawud annabi sallallahu alaihi wasallam ce man qala hu hina yusbihu lam tamassahu fujaati bala'in hatta yumsi ومن قال حين ومن قاله حين يمسي لم تمسه فجاءه بلاء حتى يصبح wanda ya fadi wannan kalmar lokacin da safiya ta yi to har ya kai yamma ba zai hadu da wannan bala'i na bakatatan ba hakanan wanda ya faɗi wannan kalma da yamma ba zai haɗu da wani bala'i na bagataccen ba na katsa har safiya. Bayan Abu Ibn Muslim ya faɗi wani hadisi ga waɗanda suke gabansa, to kuma shi sai mutum ya kalli shi mai ba da hadisin, shi Aban kamar da muka ce shi ya ji hadisin daga mahaifinsa Usman Ibn Affan. To bayan ya faɗa musu wannan hadisi, sai mutum ya riƙa kallonsa, sai ya kula cewa yana kallonsa saboda ya samu kamar ɓangarensa haka hannunsa ya shanye, kamar ya ce to ya aka yi haka kai kana gaya mana wannan hadisi, kai kuma ya aka wani bala'i ya same ka irin wannan. Sai yake cewa tabbas abin da na gaya muku haka manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya faɗe shi, wato haka manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya faɗa, to ba ƙarya na gaya muku ba. Ni kuma wannan abu da ka ga ya same ni, Ubangiji ta'ala ya mantar da ni in ban faɗe shi ba wata rana, saboda ya zartar da ƙaddararsa kaina. Wato na manta na sha'afa ban faɗa ba saboda wata ƙaddarar Ubangiji da ya rubuta ta faru kare ni ta faru. Wato karka zaci cewa ko ya aka yi haka ni da nake da wannan hadisi kuma wani abu ya same ni. To wani hadisi kamar da za ku gani yana cewa bismillahi alladhi la yadurru ma'a ismihi shay'un fil ardi wala fis sama', wato mutum zai ce da sunan Allah wanda babu wani abu a cikin sammai da ƙasa da zai cutar tare da sunan Allah, wato duk abin da aka haɗa shi da sunan Allah to kuma babu wani abu da zai lalata shi, ko a sama yake ko a ƙasa yake, domin duk abin da yake sama da duk abin da yake ƙasa bayan Allah ne mulkinsa ne, shi yake sarrafa su yadda yake so. To kuwa da zarar aka haɗa Allah wani abu da sunan Allah, to babu kuma wani abu da zai cutar da wannan. Wannan shine abin da Annabi sallallahu alaihi wa sallam ya koyar, cewa wa sami'ul alim, kuma shi Allah as-sami'u ne mai ji ne. Kalmar as-sami'u tana da ma'ana biyu. As-sami'u ana nufin wanda yake riskar wato komai, yake jin kowane irin sauti, an yudriku al-aswat la yakhfa alayhi shay'un, yudriku al-aswat kowane irin sauti ne, kaɗan aka yi da ƙarfi aka yi a sirri aka faɗa a raɗa aka faɗa, Ubangiji yana jinsa. Wanda Aisha take gaya mana cewa lokacin da matar da ta zo tana tattauna da Annabi sallallahu alaihi wasallam game da mijinta, ya yi mata zihari, yace anti alayya ka zahiri ummi, to yi zihari da ita ta zo tana kawo kukanta gurin Annabi sallallahu alaihi wasallam, ta shaki ila Allah, tana kai kuka zuwa ga Allah. Allah ta'ala ya saukar da qasami Allahu qawlan lati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah. To Aisha take cewa subhanallah, ina bakin kofa ina jin tattaunawar su, amma wata magana da take faɗa ba na ji, amma wanda yake rabbus samawati sab'i wal ardi ya ji ta min fawqi sab'i samawati, babu wani abin da ya goye masa daga cikin maganganunta. To wannan shine jin Ubangiji. Jin Ubangiji baya daga babu abin da yake masa wato katanga, yana jin komai. Sai kalma as-sami tana ɗauke da wannan ma'anar, sannan tana ɗauke da as-sami wanda yake jin addu'ar mai addu'a ya amsa masa, shi ma kalmar sami innaka sami'ud du'a, innaka sami'ud du'a, wato kai mai amsa addu'a, ba wai kawai ya ji ba. In aka haɗa ta da kalmar addu'a ana nufin ya ji ya ansa, ce sami Allahu liman hamida ay ajaba. Sai kalmar sami tana zuwa da ma'ana drakul aswat, tana zuwa da ma'ana ijaba, wato ijabatu du'a. Sannan al-alim, Ubangiji masani wanda ya san dukkan komai, sannan sa ba shi da iyaka, lahu mafatihu al-ghayb la ya'lamuha illa hu wa ya'lamu ma fi al-barri wal bahr wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha wa la habatin fi dhulumati al-ardi wa la ratbin wa la yabisin illa fi kitabin mubin. Haka usan Ubangiji ba dai yake da sanin wani daga cikin halittunsa ba fatihul gaibi mabudan gaibi gaba ɗaya duk nashi ne la ya'lamuha illa hu ba wanda ya san su sai shi ya'lamu ma fil barri wal bahri ya san abin da yake cikin teku ya san abin da yake kan tudu ba tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha babu wanda gani da zai faɗo wace Allah ya sani ko a sahara ne ko a ina ne ba ruwa cikin gurbin sahara ko mun dankantarsa wace ubangiji ya san da faɗowarsa wala habbatun fi zulumatil ardi ko wata ƙwaya a cikin dubban ƙasa da za ta faɗi wace irin ƙwaya ce ko mun dankantarta ubangiji zai san da faɗowarta wala ratbin wala yabisin illa fi kitabin wa wani abu da yake ɗanye ko kuma wanda yake busasshe face yana cikin littafi wanda yake bayyana shi ne lauhul mahfuz ubangiji ya san da shi ya san da zaman shi ya san da motsin shi da sukuninsa wanda shi ne faɗaɗɗen ilimin ubangiji la yuhituna bi shay'in min ilmihi illa bima sha'a faɗaɗɗen ubangiji ya faɗaɗa ta yadda ba za su iya bayi ba su iya kewaye wani abu na iliminsa ba sai iya abin da ya so sauraka wannan shi ne ilimin ubangiji wa fatihul ghaibi wanda ubangiji ta ala ce inna allaha inda wa ilmu sa'a wa yunazzilul ghais wa ya'lamu ma fil arham ma tadri nafsu ma za taksibu ghadan wa ma tadri nafsu bi ayyi ardin tamut ubangiji ta ala shi ya san sanda alƙiyama za ta tashi kuma shi ya san sanda ruwa zai sauka da adadin da zai sauka da inda zai sauka da abin da ruwan zai haddasa idan ya sauka wannan ubangiji ya san shi wa alamul wa alamul ma fil arham kuma ya san abin da yake cikin mahaifa ko abin da uwa za ta haifa irin halittar da aka yi masa namiji mace halittarsa dogo ne baki ne dogo ne gajere ne baki ne fari ne mai faɗa ne mai haƙuri ne mai ilimi zai zama mara ilimi ne abin da jarumi ne matsoraci ne mai arziki ne mara arziki ne shugaba ne ɗan kasuwa ne ɗan siyasa ne komai da ya shafi wannan abu da yake cikin mahaifa ubangiji ya san shi kaga ko da a ce wani zai saka abin hangen nesa ko wani abu wani inji a yi skani ya gano irin halittar da za a haifa namiji ko mace iya abin da zai iya kenan amma ba zai iya wuce wannan ubangiji ma shi ya sa ce ma fi arham don ya kunshi duk wani abin da ya shafi wannan abin da yake cikin mahaifa ba ta dari nafsin ma da taksi ba gadon ba ta dari nafsin da ya yi ta mutu babu wata rai da ta san me za ta samu gobe ba ma da nisa ba gobe goben nan ba wanda ya san me zai samu ba ba ta ji nafsin ma za ta su ba ta ji nafsin da ya yi ardin ta mutu babu wata rai da san a ina za ta mutu idan mutuwar ta zo in ba inda yake zai mutu ba sai Allah ya kirkiri wani ya karar masa wata tafiya da zai je ya mutu a can Sheikh Isaimin yana ba labarin wani da yake gaya masa sun fita hajji da mahaifiyarsa domin sun je an gama hajji suna dawowa a hanya sai ta gabu da rashin lafiya lokacin ana hawa irin su raƙuma ne haka babu abin hawa irin na zamani ko bai yawaita ba ya ce a hanya sai rashin lafiya ta kama ta suka ɗanyi rurrumi suka sauka haka ɗanyi mata fifita haka sannan suka kuma hawa suka kama tafiya kuma suka bace hanya suka shiga wurin da ba hanyar da ba ita ce hanyarsu ba suka yi ta tafiya suka je wani ɗan gari haka ƙananan 'yan gidaje haka sai suka yi tambaya cewa ina hanyar Najd wato can wajen Riyadh sai aka ce musu ina hanyar da nisa kun gano ta sosai suka kula ruwa mara da su zuwa ku sauka nan har da ku ko ta samu lafiya suna sauka kina tara su ana haka da Allah ya kaddara nan za ta mutu suka fito hajjin mu ba sun gama hajjin ta bace suka bace suka ta kamu da rashin lafiya kuma suka bace karshe ubangiji ya ja su da kai su wannan ƙauyen.